Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Duk sa'ar da lokaci ta gabato, nikan yi matukar farin ciki domin na ba da gaskiya lokaci ne da Ubangiji zai idar da sako na ceto ga masu sauraro duka. Ina da farin cikin in sake maka maraba da zuwa shirin na yau. Sai a yi ƙoƙari a nemo ƴan uwa da abokan arziki su yi tarayya tare domin mu ci gaba da hidiman tare. A shiri na yau muna da fili na domin iyali tare da Pastor Yohana Dangana. A wannan mako za mu yi tarayya ne tare da Pastor Anana Wakili, wadda shi ne zai bishe mu a fili na sujada. Mawakanmu a yau su ne kwaya na Seventh-day Adventist Church daga Ganji a jihar Kaduna. Mai sauraro sunana Ishaya Zakaria. A bi mu a hankali.
Mai sauraro, barkanmu da sake saduwa a wannan shiri mai albarka domin iyali. Sunana Pastor Yohana Musa Dangana. A yau shirinmu zai ɗauki kashi na biyu na Nuhu da matarsa, iyali da Allah ya zaɓa domin kawo sakewa. Abinda Allah yake so a wurin kowane iyali mu kawo sakewa. Sakewa daga abinda ke faruwa a duniya a yau. Abinda ke faruwa a duniya a yau shine ba da dadewa ba, zaka gani iyalin da suka tsaya suna rawa suna tsalle cewa yau mun yi aure, ana watsa mana kudi, an yi dafe-dafe da soye-soye, an ci, zaka ji ana Allah wadare, ana tsine-tsine, ana zage-zage, wani lokaci a hada har sai an je police station, wani lokaci a karasa a kotu. Sakewa ne Allah ya kira mu mu kawo a iyalanmu. Salaman da muka dauka daga farko bari mu rike shi har ga karshen rayuwarmu. Amanan da muka dauko daga farko bari mu rike shi har ga karshen rayuwarmu. Da haka za mu kawo sakewa daga abin da ke faruwa a duniya a yau. Ubangiji Allah ya ce wa Nuhu ya kera jirgi saboda mutane a cikin duniya, wanda ya ji sako ya shigo ciki saboda ya samu tsira. Wannan jirgin ya dauke shekaru 120 Nuhu yana ginawa. Da ba don Nuhu ya samu karfafawa matarsa ba, matan kuma ta tsaya tare da shi ba, da wannan jirgin da bai yiwu ba. Ubangiji Allah ya sa matan Nuhu ta zama abin taimako a gare shi. Dama haka maganar Allah ta ce, bai kamata namiji ya zauna shi kadai ba. Allah ya ce zai masa mataimakiya mai dacewa da shi. Kuma mun ga inda wannan magana ta cika a rayuwar Nuhu da matarsa. Matan ta zama abin taimako mai dacewa, ta karfafa shi. Da wata mata ne yau za ta kwashe kayan ta ta rabu da mijinta. Kana wahalar banza, kudin da ya kamata mu ci mu sha mu yi wa juna sutura, mu gina gida, mu kai yara makaranta, ka dauka kana sayen katako, ka dauka kana sayen kusa, ka dauka kana yin hayan kafintoci, wai Allah ya ce ka gina jirgi. Kuma a lokacin ba taba ganin ruwa ba. Ba taba ma ganin irin wannan jirgin ba. To ba ruwa ma balle a ce za a yi jirgi, jirgin zai bi ina ne? Amma matan ta zauna tare da shi, ta lura da shi, kullum ta dafa abinci ta kawo masa wurin aikin, kullum ta raka shi zuwa neman kafintoci domin gina jirgi. Matan ba ta karaya ba, da a yau ne waɗansu mata za su rubu da mazansu. Ubangiji Allah ya lura da taimakon da matan Nuhu ta kawo masa, ya kuma albarkace ta, ya yi masu alkawari. A cikin littafin farawa sura 6 aya 18, littafin farawa sura 6 aya 18 ya ce, amma zan tsaida alkawalina da kai, zaka shiga cikin jirgi kuma da kai da ƴaƴanka da matarka da matayen ƴaƴanka tare da kai. In ba domin matan ta goyi bayansa ba, za a ce ya dauke ta zuwa cikin jirgi? Babu. In ba don ƴaƴansa sun ji kwaisu wan ubansu ba, za a kai su cikin jirgi? Babu. kazalika matan ƴaƴan su. Litafin mai tsarki ya ambaci matar Nuhu a wurare daban-daban a cikin litafin farawa, inda muka karanta yanzu an ce ma Nuhu ya kai matansa cikin jirgi. A cikin farawa sura 7 aya 1 da aya 7 ya ce, kuma Ubangiji ya ce ma Nuhu, ka zo da kai da dukan gidanka cikin jirgi, gama kai ne na ganka mai adalci a gabana a cikin wannan zamani. Aya 7 ya ce, Nuhu kuma ya shiga duk da ‘ya’yansa da mata tasa da matayen ‘ya’yansa tare da shi cikin jirgi saboda ruwar tufana. An ambaci Nuhu da matarsa sau uku a cikin litafin farawa. Litafin farawa sura 6:18 ya ce ma Nuhu, ka shigo da matarka. Sura 7 aya 1 da 7 ya ce, ka shigo da matarka. Idan mun karanta 13 aya 8 da aya 15 da aya 16 da aya 18, haka nan ne litafi mai tsarki ya ci gaba yana ambaton Nuhu da matarsa da ‘ya’yansa da matan ‘ya’yansa. Matan Nuhu ta shiga cikin jirgi tare da shi. Yana da wuya yau a ce kowane mace ta zama mai taimakon mijinta, ko kuma kowane miji ya zama mai taimakon matarsa. Yana da wuya, sai dai ka ji fada. Wannan ya ce abinda kana so ka yi, ka yi ba ruwana. Wannan ya ce abinda kina so ki yi, ki yi ba ruwana. Ko kuma iyali suna wannan hannu, yara suna wancan hannu. Za ka ga yara suna shan taba, suna shan wiwi, suna shaye-shaye, ba su damu da maganan bin Allah ba. Iyaye kuma sun dukufa ga bin Allah. Ko kuma mata tana bin Allah, miji baya bin Allah. Ko miji na bin Allah, mata ba ta bin Allah. Amma a Nuhu, a rayuwar Nuhu da matarsa, dukansu sun haɗa hannu, har ma da matan ‘ya’yansu. Amma a yau wani zai ce, ai ni ne da matana ba ruwana da babana. Da zaran an yi aure a rabu da iyaye, mata ma haka in suka zo suna aure da ‘ya’yansu, ba sa ba ma iyaye mazansu girma, ba sa ma girmama su, ba sa ma dafa abinci su ba su, ba sa ma zuwa su gaishe su, sai dai fadace-fadace. Wai kin rasa wanda za ki faɗa da shi, sai dai baban mijinki. Wannan abin takaice ne a duniyan nan. Shi ya sa litafi mai tsarki ya ce, Nuhu da matarsa, Allah ya ce da su su shigo cikin jirgi domin su biyun nan sun dace. Ba ma haka ba da ‘ya’yansu, ba ma nan kaɗai ba da matan ‘ya’yansu. Sun rayu tare, sun yarda da Allah tare, sun yi ma Allah biyayya tare, sun gina jirgi tare, sun shiga cikin jirgi tare, sun kuma tsira tare. ‘Yan uwana maza da mata, wani sakewa ne muke kawowa yau a cikin iyalanmu? Ko kuma muna yin abin da ana yi ne a duniya? Abin da kaga makwabcinka na yi, shi ne kai ma kana so ka yi. Yanda kaga wani na rike da matarsa, haka ne kai ma kana so ka rike matarka. In kaga wani ya ci amanan matan shi, kai ma ka kwaikwaya. In yara ma ba su ji ba, to menene zai faru a rayuwarmu a yau? Da mu da ‘ya’yanmu za mu hallaka, da mu da matanmu za mu hallaka. Bari mu kasance iyali wanda za mu kawo sakewa a cikin rayuwarmu a yau. Allah shi albarkace mu. Za mu yi addu’a domin ‘ya’ya, domin matansu, domin iyaye, domin matansu. Allah ya haɗa mu da mu da matanmu da ‘ya’yanmu da yaran ‘ya’yanmu mu tsira tare kamar yadda Nuhu ya tsira tare da nasa iyali. Ya Ubangiji Allahnmu mai girma wanda ke cikin sama, mun gode maka da ka haɗa mu aure da matanmu da mazanmu. Mun gode maka da ka ba mu yara, ka ba ma yaranmu mata. Muna roƙonka ka haɗa mu zama iyali ɗaya. Mu zama masu yi maka ibada tare. Mu zama masu jin maganarka tare. Mu zama masu ban gaskiya zuwa gare ka tare. Domin ranar tashin kiyama za mu tsira tare. Ka albarkace mu a cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amin.
Akwai tashan da ke kawo da duka damuwar kowa, ko ko ciwo ne kana da shi, ko rayuwanka ne bai dace ba, ko kana da damuwa da iyalinka, sai ka kasa kuje ka ji. AWR shi ne muryar da ke Adventist World Radio, muryar da ke
idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro zaka iya tura mana da email. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Za kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa awr/hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. Bari mu saurari kwaya na Seventh-day Adventist Church daga sashin Ganji a jihar Kaduna da wakar su bayanan Pastor Anana Wakili zai biyo baya da shiri na sujada na yau.
Daga sabon sama da sabuwar duniya, sama ta fari da duniya sun shude, bene Allah sabu Shalima tana saukowa daga sama wurinsa, gidan sashayya la mai shamara marya be shirya na hanya dogune mijinta, naji baba murya daga kursu itace duba mazaunin Allah yanana gumutani. Sarka kuza sura yuda ubangiji, zezama alansu sumutanensa, zeshare awaye daga idanu, bamutu wabakinchi kikuka acha. Gidansa shangaya na maisha mara maria, nechira ya na haria dogume mijinta, naji baba murya daga kursu itache duba mazauni Allah ya nana gumutani. Achan chikin sama da kogi ruwa rai, ruwa mai bada rai na arabada, da itache mai yaya goma shabiu, ganye itache mai warkas da sarkaka. Gidan sasha gaya la mai shamara marya, nejira ya na hanya dogubi mijinta, naji baba murya daga kursu itache duba mazauni Allah ya nana gumutani. Shi wanda ya ina sarada duniya, shi zegaji mulki wanda ya shirya, zeka shirawani arabada. Gidan sasha gaya la mai shamara marya, ne shirya ya na hanya dogune mijinta, naji baba murya daga kursu itace duba mazauni Allah ya nana gumutani. Gidan sasha gaya la mai shamara marya, naji baba murya daga kursu itace duba mazauni Allah ya nana gumutani.
Ya mai sauraro na, bari Allah ya yi maka albarka sa'an da kana sauraron wannan kalmomi masu kayatarwa. Sunana Pastor Anana Wakili Estefanus. Kan maganarmu na yau, addu'a na Sarki Jehoshaphat. Addu'a na Sarki Jehoshaphat. Karatunmu yana samuwa cikin littafin Labarbaru ta biyu sura 20. Zan fara daga aya 15. Maganar Allah tana cewa, ya ce ku kasa kunne ku Yahuda duka da ku mazamna Urshalima da kuma kai sarki Jehoshaphat. Haka Ubangiji ya ce muku, kada ku ji tsoro, kada ku yi fargaba sabili da wannan babban taro, amma yakin ba naku bane, amma na Allah ne. Bari Allah ya albarkaci kalmomin nan. Za mu yi addu'a, ka albarkace mu, ka taimake mu sa'an da za mu yi wannan bincike a ƙarshe, mu samu daukaka na sunan Isa Almasihu mai cetonmu. Amin. Mai sauraro na, za mu dubi labarin sarki Jehoshaphat. Jehoshaphat ya zama sarki a Yahuda, wanda a zamaninsa ya sami tangarda sosai da abokan gabansa waɗanda suka nemi su ci shi da yaki. Ba irin dabaran da basu yi ba, sun yi duk iya abin da sun iya. Mutanen Yahudiya kuwa da kuma mazauna Urshalima a lokacin suka tsorata, domin sun sani abokan gabansu in suka auka musu ba zai zama da sauki ba. Ba kasa daya ba, ba biyu ba, za su zo maka da yaki, baka kuma san ta ina ne za su bulla ba, ba karamin abun wahala ba ne. A wannan lokacin, sa'an da suna cikin dimuwa, sa'an da suna cikin bimbini, Allah ya aiko annabinsa ya gaya ma shi Jehoshaphat sarki da cewa kada ya yi fargaba, kada kuma ya ji tsoro, amma ya yadda cewa akwai wane ne, akwai Allah, domin Allah shi ne mai komai da kowa. A cikin labarin nan, idan ka karanta ka sauka har zuwa aya 21, za ka sami wannan labari. Sa'an da Jehoshaphat ya ji tsoro da mutanen Urshalima duka, sa'an da sun tsorata, Allah ya aiko a ƙarfafa su da cewa, yakin nan kada ku ji tsoro, yakin ba naku bane, amma yakin na Allah ne. Ma'ana, ba a zo muku ne da yakin ba, amma an zo ne domin ana nema duk abin da ke na allantaka a kawar da shi, da maganar Allah, da mulkin Allah, da duk abin da ke ana yi domin Ubangiji a kawar da shi. Me ya faru? Sai Allah ya dauki nauyin wannan yaki. Sai Allah ya ce ma Jehoshaphat, kada ka sami damuwa. Abin da ya burge ni da Jehoshaphat a wannan labari, Jehoshaphat ya dauki lokaci ya kira ƴaƴa maza da mata na Yahudiya da kuma Urshalima, suka yi addu'a, suka yi roƙo sa'an da ana gobe za su je yaki. Sai ayar Allah ta ce da suka yi wannan addu'a da alƙawarin da Allah ya musu, da suka yi wannan addu'a, gari ya waye suka kama hanya suka shiga cikin jejin tekuwa. Sai ayar Allah ta ce, kafin su kai inda za su samu abokan gabansu, sai suka iske, Allah da kansa ya yi yaki domin su. Dukan abokan gabansu sun mutu, dukan abokan gabansu sun zama gawaki. Abinda suka fara gani, angulaye ne suna shawagi a sama. Menene za mu koyi da shi a cikin wannan labari? Abinda za mu yi koyi da shi shine, yadda da Ubangiji yana kawo nasara, yadda da Ubangiji yana kawo cin gaba, yadda da Ubangiji yana rushe duk abokan gaba ba za su zo wurinka ba, yadda da Ubangiji yana tsayar da duk wata masifa wanda za ta taso maka. Don haka, dan uwana, ina so in gayyace ka a wannan lokaci da kake sauraro na, da cewa ka yadda da Ubangiji. Idan ka yadda da Ubangiji, ko da menene masifan da ke gabanka, Allah zai yi yaki domin ka. Ko da menene dabaran da shaitani ya tanada a gabanka, Allah zai yi yaki domin ka. Don haka, dan uwana, a daidai wannan sa'a, ka saurari wannan labarin Jehoshaphat, ka yi koyi da shi a cikin rayuwanka. Menene damuwanka? Damuwan iyali ne? Damuwar rashin aiki? Damuwar rashin kudi? Ko sana'anka ba ta cin gaba? Da sauran waɗansu damuwoyi wanda sukan sa mutane da yawa su rabu da Ubangiji, su shiga nema a duniya don uwana na sun roke ka ina sun roke ki ki yadda da Allah ka yadda da Allah Allah yana iya yin komai domin ka idan kai ka bada kanka ka yadda da Allah cewa Allah mai iko ne yana da ikon da ba abin da ya gagare shi kamar yanda yayi masu Jehoshaphat yayi yaki domin su ya karkashi abokan gaban su haka ne kai ma idan ka yadda da Allah Allah zai karkashi duk damuwan da suna gaban ka zai rushe duk damuwan da suna gaban ka zai kawar da wayannan damuwoyin ya baka dama ka ci gaba da jin dadin rayuwanka idan ma makaranta kake nema zaka samu makaranta ka dogara ga Allah zaka samu makaranta idan ma aure kake nema ka dogara Allah zaka samu mata idan ma aiki kake nema ka dogara ga Allah in lokaci yayi zaka samu aiki menene damuwanka menene bukatunka kada ka kai bukatunka wurin kowa Allah ne kadai wanda zai biya bukatunka idan ka dogara ga Allah shi zai biya maka bukata duk ya san damuwanka fiye da yanda kai ka sani da wannan lokaci ina gayyatanka ka koyi wani abu daga cikin labarin Jehoshaphat yanda Allah ya nuna iko ya mai shaida abokan gabansa sun zama gawaki shi da yazo ya gani yayi mamaki sai ayar Allah ta ce sai ya durkusa yayi ma Allah godiya abokan gaba wanda suna kewaye duka suka ji tsoro suka daukaka sunan Allah mai sauraro na ka yadda da Allah ka ba ma Allah dama yayi aiki a cikin ka domin taurin ganin abinda Allah yayi maka wanda suna kewaye da kai duka su yarda cewa akwai Allah mai rai kamar yanda ai yadda da Allah Jehoshaphat haka kai ma za a yarda da Allah ka bari wannan shine zama dandanonmu da zamu yarda da Allah duka Allah kuma ya nuna ikon sa a cikin mu a cikin rayuwarmu domin sunan sa kada ya samu daukaka bari mu yi addu'a ya Allah mai girma mun ji labarin Jehoshaphat mu muna so mu yi koyi da halin sa halin yarda da kai ko da menene damuwan da yana gaban mu mu kawo gare ka kai zaka magance damuwan mu ka yadda mu samu wannan tagumashi a wurin ka yayin da mun samu wannan tagumashi bari mu yi amfani da shi yayin da a cikin rayuwar mu mutane da yawa za su koyi darasi dukkan mu yabi sunan Yesu mai ceton mu amen
ko kasancewa babu wanda zai iya baka farin ciki a rayuwarka idan ba kai da kanka ka ba kanka wannan farin ciki da murna ba mutane da yawa sukan bari wasu ne dake kewaye da su su fada musu irin abin da yake shine rayuwar su kada ka bari wanda bai san abin da kake fuskanta a rayuwarka ba ya ce ga kai yadda kake koko ga irin nasara da zaka yi a rayuwarka koko ga irin ci gaban da zaka samu a rayuwarka kada ka bari mutane su aje ka a matsayin da bai kamata ka aje kanka ba Allah ya ba kowa damar yadda zai iya amfani da baiwa da ya bashi domin yayi girma yayi nasara ya samu karuwa da ci gaba a rayuwarsa akwai wasu sun riga sun karaya da rayuwa sun samu mutuwar zuciya ba sa tunanin tabuka komai a rayuwarsu irin waɗannan mutane idan suna kewaye da kai zaka gani su ma suna kawo maka karaya ba za su baka kwarin gwiwa domin ci gaba ba idan wani bai yarda cewa zaka yi wani abu mai kyau a rayuwarka ba to bai kamata ka saurari wannan mutumin ba domin kai da kanka ne zaka iya ba wa kanka nasara ba wasu bane mutane sai dai su yi magana da baki ne kawai amma kai da kanka ne zaka yarda ka karbi irin wannan zance da suke yi idan kana son kai rayuwa kai girma ka hau zuwa tudu mai girma a cikin nasara to ya kamata idanunka su dubi sama idan ka tuna idan ka hau abu mai kokoli can cikin sama in ka dubi kasa zaka ji jiri ya dibe ka saboda haka sa'ar da kake girma kake ci gaba a cikin rayuwarka ko ko harkokin rayuwanka kada ka kalli kasa amma ka sa ido ka kalli abin da ke gaba ne kada kai tarayya ko ko kai harka da mutanen da suke da mutuwar zuciya domin za su jawo ka ne ba za su bari kai girma ba idan kai tafiya da waɗanda suke karfafa ka lallai zaka sami nasara mutum jarumi ba wanda ya kashe abokin gabansa bane a'a amma wanda ya samu nasara ne da rayuwarsa da kuma zuciyarsa zai zama tsayayye ya zama jarumi na gaskiya
iya abinda ya sawwaka kenan a shiri na yau idan kana da tambaya ƙarin bayani bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta mana. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Za a kuma iya tura mana da sako a Facebook. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa. Mi sauraro, sai mun gan sakonka. Ina godiya zuwa gare ka da kasancewa tare da mu. Ina kuma godiya zuwa ga shefa su ana na wakili Pastor Yohana Dangana, Pastor Audu da kuma kwaya na Seventh-day Adventist Church daga Ganji. Duka muna ce muku Ubangiji ya yi muku albarka. A madidina da sauran abokan aiki na anan kamar Omolayo Olushola Jagede da kuma Eze Elewemchi, nine Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan jin yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Kada a manta da muhimmancin yin addu’a da iyali da wayewar gari da kuma addu’a da iyali kamin a kwanta.